نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أنقوا أن من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma na masallacin cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci
majalisi da muke yin tafsiri na alqur'ani mai girma wannan wata farma a wannan lokaci na Juma'a goma sha hudu ga watan Ramadan hijirar Mahaliki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wata kalmomi ga goma sha hudu ga watan Maris na shekara ta 2025 da bayan da ci gaba da tafsiri akwai sabar da ya rubuta karan ta tafsira da kuma shi karan jira da wasu daga cikin abubuwa mata da dalibai masu ƙoƙarin nasara da ƙoƙarin da suke nema da kan kuwa masu sauraro wanda ana haƙaƙin sarki na hudu masa da taimaka musu da al'ada domin suna haɗa amma kuma ba su da ƙoƙari da za su yi haɗa da shi in dai da yadda ma'anin su ke sa kuma ana hawa da su da za su ana haƙaƙin sarki cikin ikonsa da ya sami wasa ya sa waɗannan ƙwararri da bayan ana ɗalibai mata suka nema ana rubuta amsar kuma cikin iko na Ubangiji subhanahu wa ta'ala su sun nemi ƙwararren guda uku ne kuma a gogewa na Ubangiji an samu sama da uku domin an samu ta gangon bawa Allah cikin masu bibiyar da su da ya turo a halin guda uku kamar yadda aka faɗa wannan bawa Allah ya yi wannan hidima ta sayan waɗannan halin guda uku don neman mai da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala sa'an kuma yana tawassuli ga wannan aiki nasa na sadakar da waɗannan ƙur'anai guda uku tunda aiki ne na akai kuma sunna ta mahaifi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ta tabbatar da bawa in ya yi aiki na akai an yarje masa a shari'a ya yi tawassuli da waɗannan ƙur'anai wajen tsohon Ubangiji bukatarsa shi wannan bawan Allah wannan nagarta ta sa da ya yi ɗan neman ya ta Ubangiji yana tawassuli da wannan aiki nasa wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukatarsa guda bukatarsa ta farko za mu ambata ƴan uwa su ji sai su sanya shi su ma cikin alƙawarinsu domin tawassuli ga uwa ana da ta fuskoki guda
sun shude sai yaga wanda suka ninka waɗannan al'umma ninkin baninkin sai aka ce masa waɗannan kuma sune al'ummar ka tare da su akwai mutane 70,000 waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba ukasha yace ya rasulullah ud'ullah an yaj'alani minhu ya manzon Allah roki Allah ya sanya ni cikin su Annabi ya ce kana cikin su malamai suka ce wannan yana nuna halarcin ka nemi wanda kake kyautata masa zato ya maka addu'a ma'ana kai tawassuli da addu'a Waisul Qarni tabi'i ne ba sahabi ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce wa sahabbansa su sayyidina Umar idan ya zo ku ce ya roka muku Allah saboda mutumin kirki ne kuma mai biyayya ne wa mahaifiyarsa to kuma abin da ya faru kenan sayyidina Umar ya nemi ya nema masa gafara alhali sayyidina Umar sahabi ne shi kuma tabi kenan ya halarta bawa yayi tawassuli da addu'an dan uwansa bawa wanda yake kyautata masa zato to shi wannan da ya sadaukar da waɗannan qur'ani guda uku yana so yayi tawassuli da addu'o'in mu musanya shi cikin addu'a bukatunsa guda uku na farko iyayensa biyu duk sun rasu mahaifinsa da mahaifiyarsa yana so a sanya su cikin addu'a sa'annan na biyu shi ɗan kasuwa ne yana kasuwanci yana da shago yana so a sanya kasuwancin sannan cikin addu'a Allah ya sanya albarka ciki sa'annan na uku yana son zai aure amma ba mata a ƙasa yana so a masa addu'a Allah ya kawo masa mace ta gari to waɗannan su ne bukatunsa guda uku to waɗannan iyaye naka da Allah ya ɗauki rayuwarsu muna musu addu'a Allah ya rahamshe su Allah ya gafarta musu Allah ya yalwata kaburburansu Allah ya haskaka kaburburansu Allah ya tseratar da su daga azabar kabari Allah ya tseratar da su daga azabar wutar jahannama ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su Allah ya albarkaci abin da suka bari, ya sa ka cikin waɗanda zai yi wa albarka cikin wanda suka bari din. Sa'annan kuma wannan kasuwanci naka, muna maka addu'a ta fatan alkhairi. Allah ya shiga cikin al'amarinka, Allah ya tallafa maka, Allah ya taimake ka, Allah ya albarkaci wannan kasuwanci naka, Allah ya sanya shi ya zama alkhairi gare ka a duniyarka da lahirarka gaba ɗaya. Sannan kuma muna maka addu'a, Allah ya baka mace ta gari. Akwai cikin masu halartar wannan majalisi namu mai albarka, wacce ita ma ta rubuto cewa a sanya ta addu'a, Allah ya bata miji na gari. Ba mu sani ba ko Allah zai hukunci. Ba mu sani ba ta yi Allah ya hukunci. Muna fatan haka ne. Na'am. Allah ya datar da mu da datarwarsa. To sai mutum na biyu, akwai wanda shi ma ya aiko Qur'anai guda biyu. Bayan waɗannan Qur'anai uku da aka aiko, ta halin Alhaji Wakili, ya ce ya kawo ya danka mana, kuma ba buƙatar ma sai an ambaci ko shi wane ne. To duk da dai ba ambata ba, shi ɗin ma muna masa addu'a ta fatan alkhairi. Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Allah ya albarkaci rayuwarsa. Allah ya albarkaci abin da yake samu. Allah ya sa abin da yake samu ya amfanar da shi da al'umma musulmi da musulunci gaba ɗaya. Allah ya shiga cikin al'amarinsa. Allah ya taimake shi da taimakonsa. Allah ya agaza masa da agazawarsa. Allah ya kyautata ƙarshensa. Duk wani wanda yake shiga cikin al'amuran musulmi, shi ma muna masa addu'a ta alkhairi. Allah ya albarkaci rayuwarsa da kuma rayuwar zurriyarsa, ya kyautata ƙarshensa. Yanzu Qur'anai guda uku, idan mun kammala majalisunmu kamar yadda takardar farko ta rubuto, za mu danƙa hannun Malam Isa ya sada su ga waɗanda suka buƙata ɗin. Na huɗunsu kuma a yau ɗazuwa ta ɗalibata ta kira ni, ta ce ta ji karatuna a gidan rediyo, ita ma tana so a sa ta na huɗu. To yanzu ita ma ta shiga na huɗu. Yanzu Qur'anai guda huɗu suna da mamallakansu. Saboda na'am, to ɗaya za mu baka Malam Ibrahim, a ɗaya za mu bayar, uku za mu bayar wanda suka fara magana, ɗaya kuma ɗalibata da ta yi mun magana ɗazu, to ɗaya kuma za mu bayar sai ka ba wa ɗaya cikin wanda suka ma magana. Allah ya datar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wayannan Qur'anai da aka bayar, Allah ya amfanar da waɗanda za su karanta, sannan kuma ya sa a mizanin waɗanda suka gudunmawa da Qur'ani. To Allah ya saka Baba Ahmad, Allah ya karɓa, Allah ya nauya mizani, Allah ya albarkaci rayuwa da kuma rayuwar zuriya gaba ɗaya. Shikenan an yi kabarin gaba ɗaya. Masha Allah. A ci gaba da tafsirinmu na Al-Qur'ani mai girma, ɗan uwa, a jiya mun tsaya kan aya ta 37, ba mu je ga gaci ba. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Wannan ayar galibinta mun yi bayani a kanta. Gabar da muke bayani fadin Allah madaukakin sarki, innahu huwa at-tawwabur rahim. At-tawwabu mun yi bayani cewar suna ne daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma inda muka tsaya a jiya shine abun da wannan suna na Ubangiji at-tawwabu ya kunsa, wato wanda yake kaiwa makwara wajen karɓan tuban bayinsa. Muka yi bayani cewa saboda yadda ya kai iyaka wajen karɓan tuban bayinsa, yana karɓan tuban bayinsa ta fiskoki guda biyu. Kowace fiska zaka ga tana da girma kuma tana da nauyi. Fiska ta farko nau'in zunubi, komin girman wannan zunubi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na tawwabu mai yawan karɓan tuban bayi yana karban tuban bawa komin nauyin zunubi komin girman zunubi sannan kuma fiska ta biyu komin yawan zunubi da bawa ya aikata Allah madaukakin sarki tunda tawwabu ne mai yawan karban tuban bayi ne duk yawan zunubin da bawa ya aikata Ubangiji yana gafarta masa yana masa afuwa kuma yana maraba da shi to abu na kusa da karshe dangane da wannan suna na Ubangiji subhanahu wata'ala at-tawwabu ya kasance daga cikin shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bautawa Allah subhanahu wata'ala da wannan suna na Allah at-tawwabu dama sunayen Allah subhanahu wata'ala ana so bawa ya san su ya fahimce su idan ya san su ya fahimce su ya fahimci abinda sunaye din suka kunsa to abu na gaba da ake so yayi shine ya bautawa Allah da abinda sunayen suka kunsa sannan kuma ya roki Allah da sunayen dan kowane suna na Ubangiji yana tattare da siffa wacce take ta kamala wadda bawa zai iya roƙon Ubangiji da wannan siffar da sunan ta kunsa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan suna na Ubangiji subhanahu wa ta'ala at-tawwabu ya kasance yana bautawa Ubangiji da sunan ya kasance idan ya idar da sallar walaha yakan ce Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yakan fadi wannan har sau 100 sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan ibada ce yana cewa Allahumma ghfirli ya Ubangiji ka gafarta mu wa tub alayya kuma ka karbi tubana innaka antat tawwabur rahim lallai fa kai mai yawan karban tuban bayi ne kuma mai tausayin bayi ne annabi bayan ya idar da sallar walaha yana fadin wannan har sau 100 kuma mun san annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ka nuna ka ce ga laifin da annabi yayi ko ga sabon da annabi yayi ba saboda Allah madaukakin sarki ya bashi kariya wacce take ta musamman daga aikata aiki na sa kuma in annabi yayi abu wanda bai dace da manufar Ubangiji ba tare Ubangiji take Ubangiji yake an karar da annabin sa to a dan haka sai zama annabi a rayuwar sa babu sako a ciki to amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fadin wannan sau 100 a kullum bayan ya idar da sallar walaha to ƴan uwa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fadi wannan sau 100 alhali babu zunubi da muka ga annabi yake aikatawa ina ya gamu da muke aikata zunubi ba dare ba rana in har annabi zai fadi wannan sau 100 mu muka fishi cancanta tunda mu muna aikata zunubi shi baya aikata zunubi ma yana neman gafarar Ubangiji kuma yana tuba zuwa ga Ubangiji shi yasa malamai suka ce gafarar da annabi ke nema a matsayin ibada ce ba wai dan yayi zunubi bane tuba da yake gurin Ubangiji a matsayin ibada ce saboda Allah yana son masu tuba to tunda Allah na son masu tuba shi yasa annabi yake tuba dan ya samu yarda da kusaci zuwa ga Ubangiji to kaga wanda ya aikata zunubi shi yafi cancantar neman gafarar Ubangiji da kuma tuba zuwa ga Ubangiji har ila yau daga cikin ibada da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake yi da wannan suna na Ubangiji at-tawwabu Imam al-Bukhari ya fidda hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra annabi yayi rantsuwa ba wai dan yana shakku ko kokonton cewar in ya bada labari za a samu shakku bane a dan ya karfafa maganarsa yace na rantse da Allah lallai fa ni ina neman gafarar Ubangiji kuma ina tuba zuwa ga Ubangiji a wuni sama da sau 70 to ƴan uwa mu tambayi kawunan mu mu sau nawa muke neman gafara a wuni sau nawa muke tuba gurin Ubangiji subhanahu wata'ala a wuni idan muna yi to alhamdulillah in ba ma yi to ga koyi mun samu daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi kan ma baya aikin sabo amma yana neman gafara kuma yana tuba saboda me saboda neman yardan Ubangiji da neman kusaci zuwa ga Ubangiji to saboda haka ƴan uwa mu da muke aikata aiki na sako mu muka fishi cancantar yawaita neman gafara Ubangiji da kuma tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala abu na karshe da wannan suna na Ubangiji zamu dauki izina karkashin sa idan mun fahimci ma'anar sunan Ubangiji At-Tawwab to zamu fita da natija natijar da zamu fita da ita ita ce bawa a duk lokacin da kafarsa ta goce ya aikata aiki na sako kar ya ɗebe tsammani daga gafarar Ubangiji kar ya ɗebe tsammani daga karban tubansa da Ubangiji zai yi saboda shi At-Tawwab ne menene ma'anar At-Tawwab mai yawan karban tuban bayi mai kaiwa iyaka mai kaiwa makwara wajen karban tuban bayi komin girman zunubi zai karbi tuban bawa matukar bawa ya tuba kuma ya cika sharuɗan tuba din muhimmi shine tubar ta zamanto ta gaskiya sa'annan kuma bawa ya cika sharuɗan tuba matukar bawa ya cika sharuɗan tuba to kar ya samu shakku ko kokonton cewar Ubangiji ya karbi tubansa kuma ya masa afuwa muhimmi dan ya cika sharuɗan mai ahalari ya kawo mana sharuɗan tuba guda uku a cikin littafin sa muqaddimar ahalari na farko yace al-iqla'u 'anidh-dhanb daga cikin sharuɗan tuba dole ne bawa wannan zunubin da yake aikatawa ya kame kar ya zama kana ci gaba da aikata zunubin kana Allah na tuba ya zama kamar wasa da Ubangiji dole ne ya zama tubawa ya kame daga wannan zunubi da yake aikatawa wannan sharadi na farko kenan bawa ba zai nemi gafara Ubangiji ya tuba zuwa ga Ubangiji ba alhali shi yana cudanya da aikata aikin sako wannan ya zama wasa da Ubangiji kuma ya zama yaudara Ubangiji kuma ba a yaudararsa amma sharadi na farko mutun ya daina zunubi ya kame daga aikata zunubi wannan na farko ke sharadi na biyu yayi nadama kan abin da ya aikata annadamu ala ma fata yayi nadama bisa ga aiki da ya aikata na sako ga Ubangiji subhanahu wata'ala ce yaji a ransa cewa yanzu ni wane ni ne zan aikata aiki kaza wa Ubangiji duk tarin ni'imomin nan da ya mun kai ni ko ban kyauta ba yaji yana nadamar abin da ya faru daga gare shi na aikin sako a cikin zuciyarsa yana jin bakin ciki da batin ran yadda aka yi aikata wannan zunubi duk wannan ya kunshi nadama sai sharadi na uku wanniyatu Allah ya uda ila dhanb kuma yayi niyya a zuciyarsa cewar abin da ya saura masa na rayuwarsa ba zai sake maimaita wannan zunubin ba shikenan an yi na farko an yi na ƙarshe ba zai ƙara nanata aikata wannan zunubi da ya faru daga gare shi ba to mai ahalari yace idan bawa ya cika waɗannan sharuɗa guda uku to insha Allahu ta'ala ana fata Ubangiji zai karbi tubansa to saboda haka bawa karkai tararradi karka samu shakku karkai kokonto a yayin da kai zunubi kan cewar Ubangiji ba zai karbi tubanka ba karkai wannan tunanin ka samu yaqini ka samu garanti ka samu tabbas cewar in dai ka cika sharuɗan tuba to Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi tubanka wannan idan ya zamanto haƙƙi ne tsakaninka da Ubangiji haƙƙin Ubangiji ka tauye hurumin Ubangiji ka shiga to amma idan ya zama zunubin naka ya ratayu da haƙƙin dan adam. Imam an-Nawawi a cikin littafinsa Riyadus Salihin ya kawo sharadi na hudu wanda sai bawa ya cika shi gabanin tubansa ta zamanto karɓaɓɓa gurin Ubangiji subhanahu wataala. Idan an hada da waɗannan sharuɗa guda uku, to a dora na hudu shine haƙƙin wani da ka danne, haƙƙin wani da ka tauye, ka mayar masa da haƙƙinsa. Wannan yana daga cikin sharuɗa na karɓan tuba idan ya zamanto zunubin ya rataya da haƙƙin wani cikin halittu na Ubangiji subhanahu wataala. Wannan Imam an-Nawawi ya kawo shi cikin littafinsa Riyadus Salihin. Abu na ƙarshe dai har yanzu ‘yan uwa da za mu ƙarƙare a kansa dangane da wannan suna na Ubangiji At-Tawwabu, a nan gurin za mu ga an haɗa shi da Ar-Rahim. Innahu huwa At-Tawwabur Rahim, lallai shi At-Tawwabu ne mai yawan karɓar tuban bayinsa, mai yawan datar da bayinsa wajen tuba zuwa gare shi, sannan kuma Ar-Rahimu mai jin ƙai ne kuma mai tausayi ga bayinsa. Galibi a gurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani ne ko kuma hadisi, za mu ga ana haɗa waɗannan sunaye guda biyu a guri guda, a haɗa Tawwabu da Ar-Rahimu a guri guda. Al-Ramma, za ka iya nemo mana wani bayan wannan da muka karanta ko kuwa ɗaya a cikin Al-Qur'ani wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya haɗa waɗannan sunaye guda biyu a guri guda? Ai, da ka karanta mana jiya, Alladhina asrafu, ba Tawwabur Rahim ba ce? Ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim. Na'am. To akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muka karanta shi dazuka, da ya tabbata cewa in yayi sallar walaha yana bautawa Ubangiji da wannan sunan nasa na At-Tawwabu. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka anta At-Tawwabur Rahim. Mun ji At-Tawwabu kuma Ar-Rahim. Innaka anta At-Tawwabur Rahim. Wancan akwai ayoyi cikin suratul Tauba. Laqad taballahu,
laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Mun ji ko inna Allah ne ko innahu?
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
رَءُوفُ ne ba Tawwabu ba ko? To ala kulli hal, wa ana Tawwabur Rahim. Haka.
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
Cikin suratul Baqara ko? Wa ana Tawwabur Rahim. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kuma ni At-Tawwabu ne kuma Ar-Rahimu. Kusan dai sun kai gurare guda biyar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hada waɗannan sunaye guda biyu a guri guda da At-Tawwabu da kuma Ar-Rahimu. To ƴan uwa, mecece hikima da ta sa Ubangiji a gurare daban-daban yake hada waɗannan sunaye guda biyu, At-Tawwabu da kuma Ar-Rahimu? Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma galibi cikin addu'o'insa yana hada waɗannan sunaye guda biyu, kamar yadda muka gani a addu'arsa da yake bayan ya idar da walaha, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Malamai suka ce dalilin da yasa Ubangiji ke hada waɗannan sunaye guda biyu a guri guda, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma cikin addu'o'insa yake hada su a guri guda, saboda karɓar tuban Ubangiji ga bayinsa ya kunshi tausaya musu da jin ƙai gare su. Shi yasa ake hada tuban da kuma tausayi a guri guda, domin karɓan tuban bayin to karɓan tuba na Ubangiji ga bayinsa ya kunshi tausaya musu da kuma jin ƙai gare su, saboda sai Ubangiji ya tausaya wa bayi sa'annan kuma ya karbi tubansu. A lokacin da suka tuba gare shi, tausayinsu ne yake sa ya karbi tubansu subhanahu wa ta'ala. Shi yasa a gurare daban-daban ake hada sunansa At-Tawwabu da kuma sunansa Ar-Rahimu, saboda alaka da ke tsakanin sunayen guda biyu wajen karbar tuban bayi da Ubangiji yake yi a yayin da suka tuba gare shi. Yana karban tuban bayi kuma yana tausaya musu bayan sun yi zunubi, sun zo sun tuba, sai tausaya musu ya karbi tubansu. To shi yasa ake hada waɗannan sunaye guda biyu a gurare guda. To wannan karban tuba da Ubangiji yayi dangane da wannan bawa nasa Annabi Adam alaihi salam, malamai suka ce shine tuba na farko da Ubangiji ya fara karba na bawa. Ita ce tuba ta farko da Ubangiji ya fara karba na bawa. Amma wanne ne sako na farko da aka fara saba Ubangiji da shi? Girman kai da ko amince Allah ya ce wa mala'iku su yi sujjada Annabi Adam, suka yi illa Iblisa aba. Kun ga zunubi na farko da aka fara saba Ubangiji da shi shine girman kai, zunubi na biyu hasada, zunubi na uku kuma aikata hannun Ubangiji, shine wanda Annabi Adam alaihi salam suka yi shi da matarsa Hawwa. To amma tunda su bayin Allah ne na kware, su sun tuba ga Ubangiji, sai zama karban tubansu da Ubangiji yayi ita ce karban tuba ta farko da Ubangiji ya fara yi daga gurin halittunsa. Wannan abin da malamai suka bayyana kenan. To karkashin wannan ƴan uwa, akwai fa'ida da Annabi Adam ya fita da ita mai girman gaske. Wace irin fa'ida ce Allah ya karbi tubansa? Kamar yadda ya bayyana a nan, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi. Annabi Adam ya karbi kalmomi daga gurin Ubangijinsa, ya tuba da su, sai Ubangiji ya karbi tubansa. Kenan yanzu Allah ya yi afuwa wa Annabi Adam, wannan yake nuna mana falalar wannan annabi na Allah gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Tun ma gabanin Allah ya sauko da shi ban ƙasa ya ci gaba da rayuwa, Allah ya goge masa zunubansa, kenan ya sauko zero, ba shi da zunubi ko 0.1, ba shi da zunubi ko digo ɗaya, ba ma ɗaya ba, digo ɗaya ma babu. Haka nan ya sauko firi, ba zunubi tattare da shi. Wannan yake nuna mana falalar neman gafara Ubangiji da tuba gurin Ubangiji a yayin da bawa ya aikata aiki na sabo. Saboda shi Ubangiji in dai zaka tuba gare shi bisa ga zunubi da ka aikata, to Ubangiji yana maraba da kai, kuma zai karbi tubanka, zai maka afuwa, kamar yadda ya karbi tuban Annabi Adam alaihi salam, ya masa afuwa dangane da abun da shedan ya rude shi yasa shi ya aikata shi da matarsa. Yanzu hasada shedan ta tashi a tutar babu. Wannan shine matsalar hasada, kamar yadda muka yi bayani ɗan uwa. Di yanda zaka yi wa bawa hasada, wallahi aikin banza kake yi. Abinda Allah ya hukunta dai dole ya faru, sai ya faru. Yanzu haka Annabi Adam yana gidan aljanna. Shedan ya yi aikin banza ko bai yi ba? Ya yi aikin banza. Na rudan Annabi Adam ya fidda shi aljanna, yanzu ya koma, ya tuba, kuma Allah ya karbi tubansa, yanzu haka yana cikin aljanna, yana watayawarsa. zama ai duk mutumin kirki idan ya mutu annabi ya ce mana al-qabru rawdatun min riyadil janna to yanzu haka yana shan ni'imomin aljanna cikin kabarin sa annabi adam alaihi salam to kaga iblis ya tashi a tutar babu yayi aikin banza na hasadan da yayi masa da kuma rudar sa da yayi to wannan ƴan uwa yake nuna mana muhimmancin tuba saboda haka kar mu yi wasa da tuba bisa ga zanubai da muka aikata har ma wanda bamu aikata ba dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zanuban da bai aikata ba yana neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala dan ya dace da yardar ubangiji subhanahu wata'ala kenan tuba tana da girma gurin ubangiji tuba tana da falala gurin ubangiji shi yasa kar kai wasa da tuba ga duk abin da ka aikata babba ne ko karami wannan shi zai gadar maka da soyayya ta ubangiji Allah madaukakin sarki manzon Allah ya ba mu labari cewa yana tsananin son bawansa da yayi zunubi yayi nadama ga wannan zunubi ya tuba gare shi Allah yana tsananin son wannan bawa akwai hadisi wanda aka samo shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewar lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi Allah yafi tsananin farin ciki da tuban bawansa hina yatubu ilaihi yayin da bawan zai tuba zuwa ga Allah min ahadikum kana ala rahilatihi sama da ɗayan ku da ya kasance akan dabbarsa yana hanyar sa ta tafiya tunda a zamanin baya tafiye-tafiyen su suna yi ne akan dabbobi in mutum ya tashi zai tafiya ko min nisan tafiyar kilomita 400, 800, 800, 1000 akan dabba suke tafiye-tafiyen in ma ko kan raƙumi ko doki ko kan jaki sun fi tafiye-tafiyen su kan raƙumi saboda ya fi juriya yana da juriyar yunwa yana da juriyar ƙishirwa to annabi yake ba da labari cikin wannan hadisi na Imam Muslim cewa Allah madaukakin sarki ya fi tsananin farin ciki da bawansa yayin da bawan ya tuba gare shi sama da ɗayan ku da yake kan dabbarsa a sararin ƙasa yake tafiya a dokar daji gaba ba gida baya ba gida gaba ba gari baya ba gari gaba daji baya daji gabas yamma kudu arewa ba gari kusa yana tafiya a dokar daji sai wannan dabbar tasa ya daure ta ya sauka yana hutawa sai ta kama hanyar ta fantsama cikin daji bai san ina ta tafi ba alhali wannan dabbar tasa akanta akwai abincinsa akanta akwai abin shansa ya tashi yayi ta neman wannan dabba ya rasa ina ta shiga gabas yamma kudu arewa ba duriyarta ta yi nisa ta fantsama daji shi kuma gashi nan kwallin kwalshi kadansa a dokar daji babu wani mahaluki babu gari kusa da shi gabas yamma kudu arewa gashi ana tsananin rana gashi yana jin tsananin kishirwa ga yunwa dabbar nan tasa kuma abincinsa da abin shansa duka na kan dabbar yayi neman duniyan nan ya rasa har ya ɗebe tsammani ya dawo ya samu gindin bishiya ya kwanta yana jira mutuwa ta ɗauke shi tunda shi dai ba zai ci gaba da tafiya ba ba zai iya ci gaba da tafiya ba saboda ya ligirce da yunwa ga kishirwa dabbar nan tasa kuma abincinsa da abin shansa duka suna kanta ya dawo ya zo ya kwanta ƙarƙashin gindin bishiya yana jira kawai mutuwa ta ɗauke shi kwatsam sai ga dabbar ta dawo ta tsaya a kansa tana ɗauke da wannan abincin nasa tana ɗauke da wannan abin shan nasa kai ka ce jawo ta aka yi aka kawo ta yana kallon wannan dabbar tasa saboda tsananin farin ciki da ya tashi godiya wa Ubangiji sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawana ni ne Ubangijinka sai ya yi kuskure na fatar baka saboda tsananin farin ciki yana so ya ce ya Allah kai ne Ubangiji na kai ka min wannan hukuncin ni ne bawanka sai ya juya abun to yanzu ɗan uwa ku kwatanta ku ga yaya farin cikin wannan mutumi zai kasance a lokacin da yake jiran mutuwa saboda tsananin yunwa da kishiruwa kuma babu alama ba duriyar dabban nan tasa kuma babu gari kusa sai ga ta nan kwatsamta dawo har ya dai da tsammani ai farin cikin da ya shiga ciki ba zai misaltu ba to duk irin yanayi da ya samu kansa na farin ciki na Ubangiji yafi a lokacin da bawansa ya tuba gare shi to wannan ƴan uwa yake nuna mana muhimmancin wannan tuba da bawa zai yi bisa ga aiki da ya aikata na zunubi kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi tuban annabinsa Adam alaihi salam a yayin da ya aikata abin da ya hane shi shi da matarsa to haka zalika kowane halitta cikin halittun Ubangiji idan ya aikata abin da bai dace ba abin da ya saba wa Ubangiji ya tuba ko tantama babu ko shakka babu Ubangiji subhanahu wata'ala zai karbi tubansa dan ma Ubangijin shi yake shelanta idan akwai mai tuba zai karbi tubansa shi yake kwadaitar da mu idan akwai wanda zai tuba bisa ga abin da ya aikata Ubangiji zai karbi tubansa akwai hadisi na Imam Muslim wanda aka samu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki yadda da shi yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da al'amarin Ubangiji subhanahu wata'ala cewa kullum idan gari ya waye yace inna Allah ta'ala yabsutu bil-laili yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha Ubangiji subhanahu wa ta'ala kullum dare da rana da daddare yana shimfida hannunsa dan wanda ya aikata sako da rana ya tuba da daddare sannan kuma da rana yana shimfida hannunsa dan wanda ya aikata zunubi daddare ya tuba da rana Ubangiji ba zai gushe ba yana haka har sai rana ta fito ta yamma idan rana ta fito ta yamma shikenan kofar karban tuba ta rufe kenan yanzu ƴan uwa muna da dama kofa yanzu ta Ubangiji a bude take duk zunubin da ka aikata yi maza ka nemi afuwarsa ka tuba zuwa gare shi kafin ka makara domin mutum zai iya makara idan abubuwa guda biyu sun faru abu na farko idan mutum bai tuba ba har mala'ikan daukar rai yazo gare shi to nan shikenan ba shi ba tuba kofar tuba ta rufe gare shi kenan kai ta tuba bisa ga abubuwan da ka aikata na zunubanka kafin ka makara yaushe ne zaka makara shine idan mala'ikan daukar rai yazo daukar ranka anan kan ko ka tuba tuban ba za ta maka amfani ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir lalle fa Allah madaukakin sarki yana karban tuban bawa matukan bawa bai zo gargara ta mutuwa ba bai ga mala'ikan mutuwa ba matukar bai ga mala'ikan mutuwa ba to Allah madaukakin sarki yana karban tubansa amma matukar ya ga mala'ikan mutuwa da tun a baya bai tuba ba sai yanzu da mutuwa ta zo masa yana ganin takiri da muzu ido da ido anan zai tuba to nan ya makara ko ya tuba ba za a karba ba shi yasa yanzu damar da muke da ita ƴan uwa zunuban da muka aikata komin girman zunubin Allah mai karban tuban bayi ne komin yawan zunubin Allah mai karban tuban bayi ne mu yi maza kafin mu makara wannan dama ta farko kenan gabanin mala'ikan daukar rai yazo maka dama ta biyu kuma gabanin rana ta fito ta yammacinta tana fitowa ta yammacinta shikenan daga nan kuma an rufe kofar karban tuba in ma imani ne mutum bai yi ba ko yayi a wannan lokaci ba zai masa amfani ba kamar yadda ayar alqur'ani ta bayyana
yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra
to wannan aya da Al-Rahma ya karanta ita ce na yi isharar ta ɗazuka cewa bawa yayi amfani da damar sa kafin damar ta kubce. Yaushe ne za ta kubce? Shine lokacin da wani sashe na ayoyin Ubangiji ya zo. Wanne ayoyi? Sune manya-manyan alamomi na tashin kiyama guda goma, wanda in ɗaya daga cikin su ya bayyana guda goma nan, to alkiyama ta tsaya. A lokacin da ya bayyana, duk wani zunubi da bawa yayi bai tuba ba a baya, in ya tuba ba zai amfani ba. A da bawa bai yi imani ba, in yayi imani, imanin ba zai amfanar da shi ba. Shine yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Da bata yi imani ba sai yanzu, to yanzu ta makara, ko ta yi ba zai amfane ta ba. Ko kuma dadin ta yi imanin amma bata yi ayyukan da za su amfanar da ita a imanin ta ba, sai yanzu da lokaci ya kure, to shikenan, anan an rufe kofa. An rufe kofa na karban ayyuka, an rufe kofa na tuba. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. A ƙarshe, sunan Ubangiji da aka rufe wannan ayar da shi shine Ar-Rahim. Wannan At-Tawwabu shine muka yi ta bayani kansa jiya da yau, saboda muhimmancinsa a gare mu, muhimmancinsa a rayuwarmu, domin muna aikata zunubi ba dare ba rana, ko anan akwai wanda baya aikatawa? Ba na tsammani za a samu, ko? Annabi ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dukkanku masu kurakurai ne, masu aikata aikin sabo ne, amma wanda suka fi alkhairi cikin masu aikata aikin kurakurai su ne at-tawwabuna, masu yawan tuba ga Ubangiji. Saboda haka muna da bukatuwa safe da yamma, dare da rana, zuwa ga tuba ga Ubangiji bisa ga abubuwan da muke aikatawa na fatar baka, ko kuma na gabbanmu, ko na hulɗa da mu'amala da muke tsakaninmu da Ubangiji, ko tsakaninmu muyan. Muna da bukatuwa zuwa ga tuba ga Ubangiji. Karshen ayar Allah Maɗaukakin Sarki ya ce Ar-Rahim. A nan gurin, kamar yadda muka yi bayani a baya, Allah ya rufe wannan ayar da waɗannan sunaye nasa guda biyu, At-Tawwabu da kuma Ar-Rahimu, wanda suna da alaka sosai wajen karɓan tuban bawa. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
أحسنت بارك الله فيك. أرماتنا من آيوين دا Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙare su da sunayensa guda biyu, At-Tawwabu da kuma Ar-Rahimu, wanda mun yi bayanin hikima da alaƙa tsakanin sunayen nan guda biyu da suke zuwa sautari da dama a guri guda cikin Al-Qur'ani, ko kuma cikin hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, barakallahu fik. Sunan Allah Ar-Rahimu, wannan mun yi bayani a kansa a karatunmu da ya gabata a baya. To amma dai abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare a kansa dangane da wannan suna na Ubangiji Ar-Rahimu, akwai hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda zai ƙara fito mana da tausayi na Ubangiji. Ubangiji yana son mu kuma yana tausaya mana. Kamar yadda muka yi ta bayani a baya, duk wani wanda yake tausayinka a ban ƙasa zai biyo bayan tausayin da Ubangiji yake maka. Dama sautari da dama waɗanda suke tausayin mutum, galibi mutum hudu sun fi kowa tausayinsa, ko da akwai wani daban da yake tausayinsa a gefe, amma baya mutane hudu. Na farko mahaifiya, mahaifiya tana matukar tausayin ɗanta. Yana da wahala ka samu wanda ya kai mahaifiya tausayin ɗa. Na biyu akwai mahaifi, na uku akwai ɗa, na hudu akwai ‘ya. Ɗa da ‘ya za a bar su a matsayin abu ɗaya, ‘ya’ya kenan, mun samu uku ko? Sai na hudu mata. Waɗannan ɓangarorin mutane guda hudu a duniya, duk wani wanda zai tausaya maka zai biyo bayan hudun nan, ko ɗanka da ka haifa, ko mahaifiyarka, ko mahaifinka, ko matarka. Wannan sun fi kowa tausayinka. Wannan fitra ce da Ubangiji ya halicci kowa a kansa. To saboda haka duk tausayin da ɓangarorin mutane guda hudun nan suke maka bai kai na Ubangiji ba. Na Ubangiji ya ninka tausayinsu, inda za a haɗa tausayin mutane hudun nan. Tausayin da ‘ya’yanka suke maka, da wanda mahaifiyarka take ma, da wanda mahaifinka ke ma, da wanda matarka ke maka, duka a haɗa su guri guda bai kai ɗaya bisa ɗari na tausayin da Ubangiji yake maka. Ina fata mun fahimci kwatancen. Tausayin waɗannan mutane guda hudu da suke maka, a haɗa su duka a guri guda, idan za a kwatanta da tausayin da Ubangiji yake maka, nasun nan da aka dunkule shi guri guda bai kai ɗaya cikin ɗari na tausayin da Ubangiji yake maka ba. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka samo daga Umar ɗan Khattabi, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi. Yake ba da labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yaƙi garin Madina, ya iso da fursunonin yaƙi waɗanda aka kamo su a filin yaƙi, ya iso Madina tare da su. Aka zo aka jibge su a gaban masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna zaune da shi da sahabbansa, sai suka ga wata mata tana zaga cikin waɗannan fursunonin yaƙin, duk inda ta samu jariri wanda ake shayar da shi sai ta ɗauke shi, sai ta rungume shi, sai ta shayar da shi. Duk inda ta samu jariri sai ta ɗauke shi, sai ta rungume shi, sai ta shayar da shi. Wannan alama ce da take nuna cewar matar nan komi aka yi tana da jinjiri kuma mai shayarwa ce. Sa'an nan kuma ta rasa jinjirin nan nata, yadda take ɗiban jira-jiran nan kewa take na jinjirinta. Kenan Allah Allah take, fata take, ina ma a ce yadda take ganin jira-jiran nan ita ma ta haɗu da nata. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula da aikin wannan mata, sai yake tambayar sahabbansa, Allah yarda da su, yace musu a tarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi an-nari, shin kuna ga wannan matar yadda take ɗiban jira-jirai duk da cewar ba nata bane, tana rungume su tana shayar da su, shin kuna gani inda za ta yi kicibus da jinjirinta za ta ɗauke shi da hannunta ta jefa shi cikin wuta? Sai sahabban manzon Allah suka ce la wallah, suka ce wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai yiwu ta yi haka ba, ba za ta taɓa iyawa ba har abada. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, yace Allah yafi tausayin bayinsa sama da tausayin da wannan mata take yi wa ɗanta. To wannan shine ma'anar sunan Ubangiji Ar-Rahim, mai tausayi na bayi. Yana tausayi na bayi, tausayin da ya wuce duk inda kake zato kake tsammani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya gama halittun halittunsa gaba daya, ya gama halittan halittunsa gaba daya, sai ya rubuta cikin wani littafi wanda littafin yana gurinsa saman al'arshinsa. Me Ubangiji ya rubuta cikin wannan littafin? Abin da ya rubuta cikinsa, inna rahmati taglibu ghadabi. Allah madaukakin sarki ya rubuta cewar rahamarsa tarin jayi fushinsa. Kenan Ubangiji ba zai halakar da bayi ba, ba zai kuntata wa bayi ba, saboda me? Saboda rahamarsa tarin jayi fushinsa. Duyan da bayi za su saba masa, su kangare masa, su bujire masa, ba zai janye musu abubuwansa da suke ni'imtuwa da jin daɗi cikinsu ba. Muna saɓon Ubangiji, amma Ubangiji iskar nan tasa da muke shaƙa bai janye ta ba, saboda rahamarsa tarin jayi fushinsa. Muna saɓon Ubangiji, ƙasar nan tasa da muke takawa bai naɗa abunsa ba, cewar mu nemi wata ƙasa daban mu naɗe. Yanzu inda ɗan Adam ne da ƙasar nan ƴan uwa, ai da yanzu bamu da ƙasar da zamu taka, ga saman sannan da ta rufe mu, bai taba naɗe ta ba, saboda sako da ake masa, kuma ana nan ana saba masa ba dare ba rana. Wasu ma manya-manyan zunubai wanda in kunnen ka yaji ba zai iya ɗauka ba, amma bai naɗe saman nan nasa ba. Ga abincin da kake cin nan nasa ne, bai hana ba. Suturan nan da kake sawa nasa ne, bai hana ba. Lafiyar nan da kake kai kawo cikinta tasa ce, bai ɗauki abinsa ba, saboda rahamarsa tarin jayi fushinsa, subhanahu wa ta'ala. Shi ne wani baiti da muka karanta a majalisin nan na wani mawaki da yake cewa, walastu biqanitin abadan li'anni ra'aytu Allaha arhama min abibi. Tunda nake a rayuwata ban taɓa ɗebe tsammani ba daga rahamar Ubangiji, saboda naga Ubangiji ya fi tausayina sama da yanda babana ke tausayina. Shine la'anni ra'aytu Allaha arhama min abibi, saboda naga Allah subhanahu wa ta'ala ya fi tausayina sama da yanda babana yake tausayina. To wannan ƴan uwa shine ya kawo mu ƙarshen tafsirin wannan aya ta 37. Saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar, har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba, sai mu je ga aya ta 38. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi, Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu, Allah ya nauye mizaninmu da shi. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi, Allah biya mana bukatunmu na alkhairi. Duk wani mai bukata a cikinmu, Ubangiji ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da damuwa a cikinmu, Ubangiji ka yaye masa damuwarsa. Akwai wani almajiri da ya ɓata kusan sati guda, ya doshi shekara 10, ya Ubangiji ka bayyana shi. Tun jiya aka sanar da mu, kuma sai muka mance. Allah ka bayyana shi, Allah ka fito da shi, Allah ka sa yana cikin halin lafiya. Ya Ubangiji majinyatanmu ka ba su lafiya, ka tashi kafaɗinsu. Ya Ubangiji waɗanda suka rasu ka gafarta musu, mu ma in mun bi su mu ma ka gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana wansurna ala man bagha alaina. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana وسائر أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.